Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da Sarauniya da Far'a da Noma da Dalol da kuma Niya FM. Ana kuma iya sauraron mu a VOA Africa zango na 102.5 ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari, assalamu alaikum. Grace Alheri Abdi ce da Mahmud Lalo daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki, muke farin cikin sake saduwa da ku a shirin namu na ƙarshen mako yau Lahadi 18 ga watan Disamba. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai.
An kai hari akan wasu motocin bus da suke kan hanyarsu ta zuwa kwashe fararen hula a wasu garuruwa biyu da ke hannun ƴan tawaye a Syria. A ƙasar Yemen kuwa wasu dakarun ƙasar 40 aka halaka a wani harin ƙuna bakin wake. Yayin da ya kammala ranga da nuna godiya saboda zabansa da aka yi, zababban shugaban Amurka Donald Trump ya yi kira ga China da ta rike jirgin ruwan Amurka mara matuki da ta kama.
Kanin labaran kenan. Wakilan al'ummar Madagali a jihar Adamawa, Najeriya sun bayyana cewa ya kamata a ba al'ummar kaso mafi tsoka na duk wani tallafi da za a kai jihar nan gaba, bisa dalilan cewa
tattalin arziki kasan a karyata, al'umma suna cikin mawuyacin hali. Ba ma abin da maza a ce dan adam zai iya rayu da shi, domin Madagali ne ba su samu komai ba, kuma su ne har yanzu ke cikin tsoro, suna cikin kuncin wahala.
Sai kuma tsokaci da al'ummar Najeriya ke yi kan sanarwar da gwamnoni suka yi na shirin rage fataka da dukiyar talakawa biyo bayan kuma da tattalin arziki da kasar ke fuskanta.
Kadibi rayuwar su gwamnonin da sauran masu rike da wasu mukammai kasancewa ba gaskiya bane. Duk abin da suka saba yi na holewa ko na jin dadi ko na tahe-tahe ko na gina manyan gidaje da sauran wasu abubuwa na alfarma, ba abin da suka bari.
Muna kuma da rahoto kan bikin cika shekaru 58 na samun yancin kai a jamhuriyar Niger, amma kafin nan ga halin da duniya ta wuni.
To jama'a, assalamu alaikum. An kai hari akan wasu motocin bus da suke kan hanyarsu ta zuwa kwashe fararen hula a wasu garuruwa biyu da ke hannun ƴan tawaye a Syria, a cewar kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Syrian Observatory for Human Rights da kamfanin dallancin labaran ƙasar. An shirya motocin za su kwaso akalla mutane 2000 ne waɗanda suke buƙatar magani a garuruwan Fua da Kafraya da ke arewa maso kudancin lardin Idlib. Kamfanin dallancin labaran Reuters ya ce duk da haka wasu bus ciki har da na kungiyar ba da agaji ta Red Crescent sun samu isa kofar garuruwan. Matsayi da aka cima ita ce a bari mutane su fita daga garuruwan kamar yadda dakarun gwamnati suka nema, su kuma za su bar ƴan tawaye su fice daga birnin na Aleppo. Dubban fararen hula da su kansu ƴan tawaye ne ke jiran a kwashe su a birnin Aleppo. A yau Lahadi ake sa ran kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya zai kada ƙuri'a ko a aika da masu sa ido zuwa birnin na Aleppo, wanda ya ƙi daɗeta, domin ganin yadda aikin zai gudana da kuma yadda za a kare lafiyar fararen hula.
It's not immediately clear how Russia will vote on the proposal. Moscow's provided military backing to Syrian President Bashar al-Assad.
Wakilar muryar Amurka ta ce babu wata alama da ke nuna yadda Rasha za ta kada ƙuri'a ta dangane da wannan buƙatar, domin kuma Moscow suna taimakawa dakarun Bashar al-Assad, kuma sau shida Rasha tana hawa kujerar naki kan batutuwan Syria tun da aka fara rikicin. A ƙasar Yemen kuwa hukumomin a sana'a babban birnin ƙasar sun ce wani ɗan ƙunar bakin wake ya halaka aƙalla dakarun ƙasar su 40 a yau Lahadi. Hukumomin sun ce sojojin sun yi layi suna karɓar albashinsu ne a lokacin da aka kai musu wannan hari. Har ila yau harin ya jikkata wasu sojoji 50, kuma tuni ƙungiyar IS ta ɗauki alhakin kai wannan hari, wanda ya faru a birnin Aden mai tashar jiragen ruwa. Wannan hari na zuwa ne mako guda bayan da aka kai wani makamancinsa a birnin na Aden, wanda shi ma ya halaka sojoji 45, kuma shi ma ƙungiyar ta IS ta ɗauki alhakin kai shi. Ƙasar China ta ce za ta miƙa wa Amurka wani ƙaramin jirgin ruwanta mara matuƙi da ta kama a yankin tekun kudancin ƙasar. China ta ce ba ta da laifi a wannan lamari, kuma ta zargi Amurka da rurrutar wutar lamarin ta hanyar da ba ta dace ba. A ranar Alhamis da ta gabata ne China ta kama jirgin ruwan, wanda yake auna hasken ruwa da yanayinsa da kuma tafiyar sauti a ƙarƙashin ruwa, inji ma'aikatar tsaron Amurka. Ma'aikatar tsaron ta Amurka ta kuma ce an kama jirgin ne kilomita 90 arewa maso kudancin yankin Philippines, abinda ta kwatanta a matsayin kare dokar ƙasa da ƙasa. Ita dai China a nata ɓangaren ta ce jirgin ruwan ƙasar ta ne ya gano wani abu da yake tafiya a ƙarƙashin ruwa wanda ba ta gane ba, sai suka kama shi saboda dalilai na tsaro. Sai kuma daga baya ne dai aka gane cewa jirgin ruwan Amurka ne mara matuƙi. A jiya Asabar kuma mun tsaron China suka ce za su maido da jirgin ta hanyar da ta fi dacewa, amma ba su fayyace hanyar ba. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya kammala rangadin da yake nuna godiya na zabansa da aka yi a matsayin shugaban kasa a watan da ya gabata. Wato shugaban ya yada zango ne a ƙarshe na ƙarshe a jihar Alabama inda ya gudanar da gangamin yakin neman zabansa mafi girma gabanin zaben na watan Nuwamba.
This is our last rally, our last stop. And I just want to thank the people of Alabama and I want to
wannan shine zai kasance gangamin mu da kuma zangon mu na ƙarshe. Ina so na mika godiya ta ga jama'ar jihar Alabama kuma zan fara da taya ku murna bikin Christmas dake karatowa. A lokacin wannan gangami Senator Jeff Sessions na jihar ta Alabama ya rufawa Trump baya, shine kuma Trump din ya zaba a matsayin wanda zai rike mukamin Attorney General na Amerika. A jiya Asabar Trump ya shiga shafinsa na Twitter ya cicciki kasar China game da jirgin ruwan Amurka mara matuƙi da ta kama inda ya ce sacewa suka yi. Sannan bayan dakarun Amurkan sun bayyana cewa sun cima matsaya da takwarorinsu na China kan za a maido da jirgin, Trump ya sake maida martani cewa China ta rike jirgin, Amurka ba ta buƙatarsa. Jam'iyyar Socialist Party mai mulki a ƙasar Bolivia ta yi watsi da sakamakon zaben jin ra'ayin jama'a da aka gudanar a watan Fabrairu. Tamara wa shugaban kasar Evo Morales baya domin ya tsaya takara a wa'adi na hudu. Jami'ar Morales Tamas ta amince a mataki na bai daya da takararsa a babban taronta da ta yi a birnin Montero da ke gabashin kasar ta Bolivia. Shi dai Morales shine shugaban kasar na farko da ya kasance yana da asali a kasar, an kuma zabe shi ne a shekarar 2005 sannan aka sake zaben sa a shekarar 2009 da kuma 2014. Sannan a watan Fabrairun wannan shekara ya sha kayi a zaben jin ra'ayin jama'a da aka gudanar kan yi wa kundin tsarin mulkin kasar garin Bawul domin ya sake tsayawa takara a shekarar 2019. Wannan wa'adi nasa zai kare ne a watan Janairun shekarar 2020. Kundin tsarin mulkin Bolivia dai bai bada damar yin wa'adi, wato yana bada damar yin wa'adi biyu ne ga kowane shugaban kasa, amma Morales ya nemi a maida wa'adin zuwa uku a jere.
To a gaida Mahmud Lalo da karanto labarai. To bari mu bude taskar hotonnin namu daga jihar Adamawa Najeriya, inda mambobin kwamitin ta da kuma da tattalin arzikin Arewa maso gabashin kasar na fada shugaban kasa ya kammala ziyarar gani da ido. Wakilinmu Ibrahim Abdulaziz na dauke da karin bayani.
Yan kwamitin ta da komadar yankin Arewa maso gabashin Najeriya na mako ran gadin duba halin da ake ciki ne a yankunan da aka kwato domin ɗaukar matakan da suka kamata, inda a jihar Adamawa suka ziyarci wasu ƙananan hukumomin da aka kwato, ƙananan hukumomin da suka haɗa Micika da Madagali. To ko me al'ummomin waɗannan yankuna ma ke buƙata a yanzu? Ga da ta bakin ɗaya daga cikin shugabannin matasan yankin Micika.
Sunana Alhaji Muhammad Hassan Oscar. In ka duba tun da mutane ta daga yan bai Boko Haram da suka tashi, waɗansu guraren da ake akwai jam'an tsaro a guri, duk waɗannan guraren babu jam'an tsaro yanzu, ka tafi kamar irin ƙananan police station ɗin nan babu su. Muna kira ga federal government su dawo da jam'an tsaro da custom da migration, duk wani ma'aikatan federal government a maida su don samu mutane su koma gida, domin mutane mu sun fusata yanzu suna so su koma gida.
Yayin wannan ziyarar, tawagar kwamitin ta ma samu rakiyar wasu wakilan al'ummomin da hare-haren na Boko Haram ya raba da gidaje. Mr. Adamu Kamale ɗan majalisar wakilai ne da ke wakiltar mazabar Madagal da Micika na ko cikin tawagar kwamitin. Ya ko bai na mai da suka samu yankin da mahalin da ake ciki a yankin
ko zagaya Madagali da kuma Micika. Damuwa mu abubuwan da muka gani a Madagali korai ya tayar mana da hankali. A yanda muka gani mutanen Madagali ya kasance ya kamata a ce shi mai girma shugaban kasa President Muhammadu Buhari ya dauki nauyi ya zo Madagali da kanshi ya zo ya ga abubuwan da yake faruwa. Tattalin arziki kasan a karyata, al'umma suna cikin mawuyacin hali, ba ma abinda maza a ce dan adam zai iya rayu da shi. So sabilda haka mu dai muna dubawa idan akwai wani abinda za a kawo Adamawa a cikin sunan taimako yan gudun hijira ko waɗanda suka samu raunana, ya kamata a ce a ɗauki da dama a ciki mafi yawa a kai Madagali, domin Madagali ne ba su samu kome ba, kuma su ne har yanzu suke cikin tsoro, suna cikin kuncin wahala.
To ina batun kan cewa ana sace mutane ana kai hari a yanzu abin na faruwa?
Kore da gaskiya ai wannan mu samu report ne cewa a sace mata a tafi da su, a sace maza, a kashe su a daji, a sake sace waɗansu har yanzu ma ba mu san ko suna da rai ko ba su da rai ba.
To sai dai kuma na ta bangaren gwamnatin jihar Adamawa ta ce tana ma nata kokari na tallafa al'ummomin da suka koma. Kuma tuni ma gwamnan jihar Senator Muhammadu Bindo Umaru Jibrilla ya ziyarci yankin Marigali da aka samu tashin bama bama cikin kwanakin nan, inda ko ya umarci masu rige da madafan mulki da kowa ya koma yankinsa domin ya zauna cikin jama'arsa. Comrade Ahmad Sajo, kwamishinan yada labarai na jihar Adamawa, ya yi ƙarin haske game da wannan mataki da aka ɗauka a yanzu.
Tashi ya tafi Madagali kuma ya je har inda aka yi wannan abin, kuma ya zanta da al'umman Madagali, kuma a wurin ya bada wannan, ya sake nanata wannan umurni na cewa duk wani shugaba ya je, in kana shakkan zuwa to ni gwamna na zo. Don haka lallai mu muna kira da babban murya ga shugabanni da suke waɗannan wuraren su koma su bawa al'ummansu shugabanci.
Yanzu haka ɗaruruwan jama'a ne ma suka samu koma yankunan su da aka kwato daga hannun mayakan Boko Haram, ko da yake akwai wasu da dama dake ma ɗari-ɗarin komawa. Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausa na Muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Tuwa gaida Ibrahim Abdulaziz, a cikin makon nan ne gwamnonin Najeriya suka sanar da cewa za su daina rayuwar ƙasaita sakamakon taɓarɓarcewar tattalin arziki da nufin amfani da kuɗin wajen biyan buƙatun talakawa. Gwamnonin sun ambaci daina sayan tufafi masu tsada da karɓar hayar jiragen sama da kuma rage yawan motoci da ke ayarinsu daga cikin matakan rage facakar da suka ce za su yi. Wakilin Murtala Faruk Sanyina ya yi nazarin wannan matsayin ga kuma rahoton da ya haɗa mana.
Dama can 'yan Najeriya sun daɗe suna zargin gwamnonin da facaka da kuɗaɗen gwamnati a tafiyar da ayyukansu na yau da kullum, duk da cewa wasu gwamnonin sun yi da'awar kawo canji. Wasu 'yan ƙasar na cewa duk da yanayin taɓarɓarewar tattalin arziki da mawuyacin halin da talakan ƙasar yake ciki, ba abin da ya sauya akan facaka da dukiyar gwamnati da gwamnonin suke yi.
Sunana Bello Abdullahi Sokoto. To da farko dama Hausawa na cewa idan masara ta ji wuta ita ka faɗi. Ana ta cewa Najeriya na cikin fama da matsalar tattalin arziki, matsin rayuwa da makamantansu, za a iya cewa akwai wannan matsala. Amma ya kadibi rayuwar su gwamnonin da sauran masu riƙe da wasu muƙamai, kasancewa ba gaskiya ba ne. Duk abin da suka saba yi na holewa ko na jin daɗi ko na tahe-tahe ko na gina manyan gidaje da sauran wasu abubuwa na alfama, babu abin da suka bari. So wannan dole ya kawo matsala ga rayuwar ɗan Najeriya.
Sunana Asma Abdullahi. Kowane gwamna yana da nashi matsala, kuma almubazarancin ba wai kawai nasu kadai bane, a'a har iyalinsu sun shigo ciki. Zaka ga gwamna matar shi tana da special advisor, shi yana da special advisor, banda wannan ko biki za a fita zaka ga ilahirin gaba ɗaya dangin gwamna din da matan shi da ƴan uwan shi da ƴan uwanta, wasu ma jirgi ake shata na musamman a dauke su a kai su wani gari wurin biki. To kamata ya a ce wannan kuɗin da ake kashewa ana almubazarancin biki da shi a taimaka ma wani talaka.
Wannan furuci na gwamnonin da kansu kusan ya gazgata wasu zarge-zargen 'yan Najeriya dangane da yadda suke tafiyar da kashe kuɗaɗen jama'a. Inji Professor Bello Bada, wani malamin jami'a kuma mai sharhi akan al'amuran tattalin arziki.
To ina ganin wannan kila wani sabo fahimta ta tazo musu, kuma idan haka ne wannan yana da kyau kware da gaske. Abinda hakikanin gaskiya gwamnoni da kuma waɗanda aka zaba suna ɗaya daga cikin manyan waɗanda suka kawo mana cikas ga tattalin arziki. Almubazzaranci wanda gwamnoni ke yi kusan ga hili yake. Idan gwamnoni sun fara wannan tunani suka tsuke bakin aljihu, amma ba tsuke bakin aljihu ta kashe wahala shi kadai ba. A'a, muna son mu gani gari aka ce ana biki a gidansu ya ce ya gani a ƙasa. Muna son mu gani a rayuwarsu da ta iyalinsu da ta 'yan uwansu. Cewa lalle Najeriya na cikin wani hali na tattalin arziki. Ba talakawa suna cikin wuya ba, su kuma suna haya jirage kullum suna bisa hanya. A saya manyan motoci, mutum guda shi na tahiya mota da ke biya ta yi 10, ko wace mota idan ka duba kuɗinta sun yi miliyan 10, ga man da take sha, ga jama'a da ake ɗauka. To idan mun ga wannan ya rage, to muna cewa su ma sun fara kwatantawa.
Wataƙila wani irin tasiri wannan zai
yi? Wata 'yan Najeriya ne za su tilasta su, a hali yanzu kan magi ya waye. Jama'a suna ta amfani da kafofin watsa labaru da na sadarwa da makamantansu da yanar gizo suna fahimtar da kansu. Jama'a na kula, suna kallon abin da suke yi. Idan mutum bai yi ba lokacin zaɓe, jama'a za su nuna mishi.
Gwamnonin na Najeriya dai sun yi matsayin rage facaka da kuɗaɗe sakamakon yanayin da tattalin arzikin ƙasar yake ciki, lamarin da 'yan Najeriya suke dakon gani a ƙasa. Murtala Faruk Sanyin na Muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
A yau a kasar nan masu mulki sun zama gafiya. Sanayen biya. Ya da na bakinki na kasa su zama tawaya. Sanayen biya. Mai mulki ya danna haƙin talaka ya gyara miya. Sanayen biya. Idan ya fito kuma.
To madalla bari kuma mun nufi jamhuriyar Niger yayin da kasar ke cika shekaru 58 da zama jamhuriya. Shugaba Yusuf Muhammadu ya ƙara jaddada aniyarsa ta matsakaimi a yaƙi da ƙasar ta ƙaddamar a fannoni daban-daban da suka haɗa da kurarar baƙin haure da murƙushe ayyukan ta'addanci da yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma hukumta masu gurguntar da hanyoyin biyan haraji. Sai dai waɗansu masu sharhi kan lamura a ƙasar suna cewa ba girin-girin ba taimai, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Sulemu Mumuni Barma ya aiko mana.
Batun yaƙi da kwararar baƙin haure masu ratsawa ta agadarsu domin shiga Turai ta Libya ko Algeria shine abin da ya mamaye jawabin na shugaba Isuhu a albarkacin sallar 18 ga watan Disamba.
Le gouvernement, sur mes instructions, a engagé un combat résolu contre le trafic des migrants. Ce combat, nous le menons pour des raisons à la fois morales et sécuritaires.
Yana mai cewa wajibi ne gwamnatin sa ta yaki wannan al'amari saboda dalilai na jin ciwon rayukan da ke salwanta akan hanyar zuwa nafiyar ta Turai, sai kuma barazanar tsaro da ke biyo bayan wannan lamari. To koya ƴan Niger ke kallon wannan yunkuri na gwamnatin kasar? Metr Musa Labo lauya ne mai zaman kansa.
Bisa yaki da baƙin haure amma an baya takunci an zata maka Niger ƴan andiba. Akwai dokoki da yawa wanda Niger ta saba, ba cikin su dawo akwai abin da aka cewa zarganiya a zo ka zo ka dawo ka da yanci, kenan an zaka wannan dokoki. Abin da ya kamata a yi wannan yaƙi da baƙin haure, su shugaban Afirka kowa ya yi aiki da tsaka cikin gidan shi, ya ba yara aiki ba za su sha koina ba, shi ne kawai maganin wannan abu. Amma ba ya yi yaro ya tashi har ya yi lakwal yana ganin uwa cikin talauci ya keta ya samu kudi ta zashi ko gobe yare mutu ga hanya.
Domin karfafa tsaro a kasar ta Niger wacce ta fuskanci hare-haren ta'addanci a tsawon wannan shekara, shugaban kasa Isu Muhammadu ya ce za a dauki karin jami'an tsaro tare da bude wasu sabbin barkokin soja, matakin da shugaban kungiyar Kadet Dambaji Son Allah yayi na'am da shi.
To alhamdulillah, tunda yanzu shugaban kasa ya tabbata tsaron kasar mu sai su zamu na Niger, tunda a wani lokaci kwatamta muna an kai an doko su za daga wasu kasashen waje, an doko Turawa ce, an doko Faransawa, an doko Amerikawa, har an doko danga Alman Jamus su ma an kaza aka su za su cikin don su tsare mu. Mu ga magana da yi kamar ya tabbatar da cewa tsare haƙi tsare kasar Niger sai ƴan Niger, tsare kasar Niger sai sojan Niger. To alhamdulillah Allah ya tabbata da wannan abin zai yi shi doki sozawa ƴan Niger a ba su makamai na gaskiya kuma a watsa su duk inda kasar Niger suke tukare kasar Niger.
Yaƙi da cin hanci da hukunta mahandama dukiyar ƙasa wani abu ne da shugaba Isuhu ya ce daga yanzu ba sani ba sabo. Sidi Hamidu Fodi na ƙungiyar kulawa da rayuwa na goyon bayan wannan yunkuri.
Wanda jiya shi baya da ko dala yau jaridu, wani miliyarder ne. Isu Muhammadu yana so ya mai don martaba shi wannan gunguma barayin ya kamata ya sa sanda ya rabke su.
Rufe ido akan masu karkata akalar dukiyar jama'a da batun cin hanci wani abu ne da ke matukar damun jami'an fafutuka a wannan ƙasa, saboda haka suke cewa
to abin muna shakku gare abubuwa da yawa sun ka wakana cikin ƙasa ga waɗanda ya kamata ga su fripado cewa da kowa ya tabbata da haka na kamata a yi a shari'ance, an ka gilma an ka sa ƙarhin iko an ka nayi ba mu ciya duka kingin barayin ƙasa duka ƴan tarayya na koko waɗanda daga iko a har cikin adawa akwai. Amma
shugaban kasar ta Niger ya yi amfani da wannan jawabi na sallar jamhuriya don sake jaddadawa ƴan kasar cewa ba shi da niyyar yin tazarce kamar yadda aka yi ta yayatawa a kwanakin baya, a cewarsa har kwanan gobe fatansa shine ya damƙa mulki ga wani wanda ƴan Niger za su zaɓa a shekarar 2021. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To har yanzu muna jamhuriyar Niger, inda ƙwararru ke jan hankalin iyaye musamman mata game da kare ƴaƴansu daga kamuwa da ciwon haƙarƙari da ke katse hanzarin yara, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Tamar Abari ta aiko mana.
Ku bar musu wanka tun da safe kuna tsambula su cikin ruwa. Ɗan rana ya yi da ruwan famfo ma sai a ɗauka a shashahe ma yaro jikin shi, ka ji ko?
Likita kenan yana duba wani jinjiri da ke fama da matsalar numfashi.
A wannan lokaci na shigowar sanyi, yara ƙanana na fama da toshewar numfashi mara mai ƙarfi da ciwon kirji wanda ake ce ma pneumonia. A babbar asibiti ta da magaran na leƙa sashen da ke kula da yara ƙanana, wato pediatry, inda na samu matan da ke jinyar yaransu. Mafi yawansu jarirai ne da basu wuce wata guda ba.
Hadizan, ko muna iya sanin abin da ya saki nan?
Wallahi mara ta sha mishi kai, lumwashi ya ɗauke muka so nan da dare.
To, kamar wanka ne kike mishi da ruwan sanyi ko?
Wallahi da aka haife shi ma da marashi.
Da marashi?
Amma dai jiya cikin dare ta matsa mishi.
Muka kashi. Kuma me yake yi?
Haka lumwashin ne bai wuta. Sai ta baki. Ni watan shi guda da kwana hudu.
Kuma yanzu ya jikin?
A jiki ya yi sauyi ya shi.
Maryama, yarinya ce na kawo. Mura ce, majina ta kama ta. Kwanin ta 54 yau.
Tunda kika haife ta kina mata wanka?
Ana mata wanka amma bakin da aka yi 40 ne aka tsida.
Yanzu menene yake damunta?
Yanzu majina ce. Idawar da aka kata bata iya lumwashi. A lumwashin ta sauya ya gaskiya. Sosai ma haka bai hada cikin ta sama-sama ne yake.
Dr. Dauda Tambari, mai kula da sashen yara ƙanana a babbar asibitin ta da magaran, ya ce canjin yanayi da kuma sakacin iyaye ne ke haddasa ma yaran cututtukan nan.
Kamar yara sun hita daga wani lokaci kuma sun shiga wanga lokacin na sanyi, shi ma wannan canjin yanayin na abin ga muhalli yana iya ya kawo wannan matsala. Tunda yanzu muna cikin lokaci nan Suleiman akwai sanyi kuma ga hazo, tunda sahi yaro sai a ɗauke shi a tsumbula cikin ruwan zahi kuma a hiddo shi iskan kuma ga shi da sanyi. To wannan daga zahi zuwa sanyin nan shine yake kawo musu wannan matsalar ta huhu. Wasu ba su ɗaukar mataki na a samu kaya masu nauyi a sama yaro da wani hula da wani shosetta a samu a sama yaro.
Dr. Dauda ya gargadi iyaye da su kiyaye yi wa yaransu wanka a wannan lokaci na sanyi da iska.
Muna kira ga uwaye wannan wankan na tun da sahi da ruwan zahi a daina shi. Kana iya ka bari yaronka da rana, in rana ta yi sosai da ruwan famfo ma hakan ga da ba su da gumi ba su da abu, kana iya ma yaronka wanka ka sa mishi kaya da kyau.
Su ma matan sun ce za su mai da hankali kan abin da likitan ya faɗa musu.
Mu hasu sa shi cikin ruwan zahi haka sake dake ba ai da wankan shi ba. Ko da an mishi wanka kenan bai wa a bar shi ya huto ya waje sha iska.
Ba mishi wanka cikin sanyi goggoge shi ake yi, kuma yau ma da na huto ni ba wanka ba na mishi goggoge shi nai dai na huto da shi.
Kasancewar pneumonia cuta mai hadari, ana samun yaro ɗaya zuwa biyu su rasu a sati, inji Dr. Dauda. Tamara Bari, muryar Amurka daga da magaran a jamhuriyar Niger.
To a gaida Tamar ga kuma Mahmud da maimaitin shirinmu na gaba.
Masu sauraro, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka, wanda ni Mahmud Lalo zan gabatar daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A makon da ya gabata ne, masana daga fannonin ilimi daban-daban kan nahiyar Afirka suka yi wani taron karawa juna sani a nan birnin Washington DC, waɗanda suka fito daga ƙasashen Turai da nan Amurka da kuma waɗanda suka fito ma daga nahiyar ta Afirka. Taron da ya haɗa da masana masu nazari a fannin al'adun Afirka da harsunan nahiyar, da masana a fannin arzikin ma'adanan ƙarƙashin ƙasa, da kuma waɗanda suka ƙware a fannin zane-zanen tufafi. Abokin aikinmu Nazir Ahmad Hausawa ya samu halartar wannan taro. Ya kuma zanta da wasu mahalarta taron da dama waɗanda suka mai bayani kan mahimmancin wannan taro. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin cikakken bayani. To da farko dai abokin aikin nawa Nazir Ahmad Hausawa ya fara tattaunawa ne da Farfesa Ali Mumuni, wanda ya samu halartar taron daga Jami'ar Maradi da ke Jamhuriyar Nijar, kuma ya fara da tambayar shi ne kamar haka.
Wani irin abubuwa masu muhimmanci ka gani a wannan taron tunda kasancewar ka zuwanka na farko wannan taron?
To gaskiya na ga abu mai muhimmanci, sanda na ga cuɗayya da mutane,
na gaisa da mutane daga ƙasa daban-daban. So wannan shine babban alfahari da zance wannan taro ya bayar, saboda ya sa mutane dukkan nan kusa da na nesa sun haɗu wuri ɗaya. So wannan babban alfahari ne ga wannan taro a gani na yi.
Wani abu ne mafi muhimmanci da zaka iya faɗa ma masu sauraron mu dangane da wannan taron shi kan shi ga abin da shafe mu ƴan Afrika?
To tun da dai mutane suna zuwa da kasidu daban-daban, kasashe daban-daban, ina ga yana da kyau abinda nake gani mutane lalle kai akwai abubuwa da yawa ana faɗa a baki, amma babban abu da muke so mutane su gane shine a aikata, don wannan abubuwan ana yin shi ko da yaushe ne, yawanci ana bincike amma ana ajewa karkashin tebur. So babban abu da nake ni so shine mutane su la'akara yawancin abin da ta kamata a je a aikata su a Afirka. Mun ga mutane nan sosai, idan ka zo ka bar Afirka ka zo nan, sai ka ga wasu abubuwa wanda aka bincika a can wanda a can ba za ka same su ba, sai ka zo nan a zauren kungiya jami'o'in su kowa banga za ka gani.
Yin aiki da abin da ake koya kenan ita ce shawarar da Farfesa Alimumuni ya bayar yayin taron ƙarawa juna sani kan nazarin fannoni daban-daban na cigaba a nahiyar Afirka da aka yi a makon da ya gabata a nan Washington DC. To Farfesa Rudolf Gadio, malamin jami'a ne a nan Amurka da ya kware a fannin nazarin al'adu da harsunan nahiyar Afirka, musamman ma harshen Hausa, shi ma ya yi wa Nazir ƙarin haske dangane da wannan taro.
To wannan taron kaman wuri ne inda munin haɗuwa ne, muna haɗu daga bangarori daban-daban, kowa yana da irin bangaren ilimin nasa, kaman tarihi ko rubutu irin rubutaccen wa'a ko ilimin addu'a, anthropology ko ilimin harsuna, linguistics da sauransu. Amma a nan kowa ya zo saboda yana yin bincikensa ko bincikenta a kan Afirka ko a cikin wani bangaren Afirka. Kuma in naje kaman misali wani taron yan harsuna haka, ba dole in sami wani irin mai sanin harkokin Afirka ba, amma a nan dole in same shi. Kuma ni dan ilimin harsuna ne, zan sami wani dan tarihi ko wani dan ilimin siyasa haka, kuma akwai irin dangantaka da zamu ci gaba.
Farfesa Rudolf Gaudio kenan. To shi ma Farfesa Saliu Maiwada, ƙwararre a fannin zane-zanen tufafi daga Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria a Najeriya, cewa ya baya ga harshe tufafin da mutum ya sa na iya nuna muhimmancin al'adar da yake wakilta, wanda hakan ya sa ya je wajen wannan taro da tufafin Hausawa.
Ka wannan abu yana da muhimmanci ƙwarai da gaske, kuma zai ba mutum dama a yadda zai iya tallatar da sana'ar da shi yake yi da kuma harsan shi ko daga ina ya fito da kuma irin tufafin shi. Shi yasa kuka ga na sa kaya irin wanda ban saba da ba za ku gane ni ba, saboda shi abokin aikin ka yanzu ya ce ai rigata da ya ga na sa, shi yasa ya gane ni har kuka zo ku same ni. To kaga dalilin da yasa na fito haka kenan, wanda mutane da yawa sun gamu da ni suna sha'awar wannan kaya.
To har ila yau ga wata farfesa da ta halarci wannan taro.
Professor Usaina Alidu, ina karantawa a jami'ar jihar New Jersey mai suna Rutgers University. Amma dai gaskiya ni an haife ni a kasar Niger.
So menene muhimmancin wannan kungiyar a gurin masu a gurin dalibai da kuma su kansu malamai da kuma ƴan Afrika?
So muhimmancin wannan taro shine a waye hankali akan ilimi game da Afirka, ilimi iri-iri. Mun gani ko ilimin tarihi, ilimin adabi, ilimi na siyasa.
Farfesa Husaina Haladu kenan ta Jami'ar New Jersey a nan Amurka, a taron ƙarawa juna sani da aka yi a nan Washington DC a makon da ya gabata, taron da aka yi domin yin dubi kan al'adun nahiyar Afirka. To masu sauraro, a nan shirin namu na duniyar Amurka zai dasa aya, sai kuma wani mako idan Allah ya kaimu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Nazir Ahmad Hausawa da ya taimaka wajen hada wannan shiri, ni Mahmud Lalo nake cewa ku yi hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To Mahmud ka cinye lokaci saboda babu lokacin kanin labarai. Nan za mu da sa'aya a wannan mako, sai kuma gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana kudi abokan aikinmu da waɗansu shirye-shirye. A madadin shi Mahmud da Malam Sidi da kuma Al Santos, alheri ke muku, fata alheri da alheri.